Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16:25 da kuma 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke emita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma za iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an yi ni lafiya. Yau ranar 7 ga watan Fabrairu shekara ta 2019. Suna na Sarfilu Hashim Gumel tare da Hadiza Kyari da masu sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce babu wata hujja da za ta sa wani kwamiti mai karfi a majalisar dokoki yayin bincike akan kudaden sa. Sojojin Venezuela sun toshe wata muhimmiyar hanya iyakar kasar don hana shigo da kayan agajin jin kai daga Amurka da kuma wasu kasashen waje. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana sa ran ayyana nasarar murkushe daular 'yan kungiyar ta'addan ISIS a cikin mako mai zuwa.
To Allah ya kyauta, kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa yayin da ake shirye-shiryen gudanar da babban zaɓe a Najeriya, 'yan jihar Zamfara kuwa na ci gaba da fama da matsalar 'yan bindiga.
Muna da zanne sai da muka ga babura sun hidari ile kawai suka zo kai magari kewaye kawai shikina kawai suka kama halin mutane kuma suka dawo kuma suka tasa magari wuta to sauran jama'a ta su sun tsere wanda Allah ya kare kwanan su sun kashe shi.
Haka kuma za a ji cewa hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC ta hada kai da takwarar ta jamhuriyar Niger Halsiya domin yaki da masu satar kuɗi a kasashen biyu.
Yawanci suna kawo dukiyan na jama'an da ake satowa neighboring countries ana boyewa kuma sometimes yanzu don mun rufe airport namu yawanci suna shigo da shi ta cikin border.
Sai kuma maimacin shirin ciki lafiya uwar jiki da za mu kawo muku a wannan la'asariya da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke turo mana, amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labarin duniya.
Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce babu wata hujja da za ta sa kwamiti mai karfi a majalisar dokoki yayin bincike akan kudaden sa. Babu wani dan siyasa da zai fuskanci haka. Wannan shi ake kira cin zarafin shugaba. Abin turne kuma hakan na wulakanta kasar mu. Martanin da Trump ya maida kenan jiya Laraba a lokacin da wani dan jarida ya tambaye shi akan matakin da kwamitin binciken sirrin majalisar dokoki ya dauka na binciken kudaden sa. Shugaba Trump na wannan bayani ne dan ya auna shugaban kwamiti Adam Schiff dan jam'iyyar Democrat wanda ke yawan sukar shugaban. Sa'o'i kafin wannan bayanin na Trump, Mr. Schiff ya bayyana cewa kwamitin wanda ke hannun 'yan jam'iyyar adawar Democrat biyu bayan zaben rabin wa'adin da aka yi a watan Nuwambar bara zai fadada cikinsa akan yiwuwar kasalandar Russia. Zai kuma duba ko damuwar Trump akan kudadansa da dukiyarsa na da nasaba da manufofi da yake fiddawa da kuma wasu matakan da yake dauka a matsayin shugaban kasa. Sojojin Venezuela sun toshe wata muhimmiyar hanya a iyakan kasar don hana shigo da kayan agajin jin kai daga Amurka da kuma wasu kasashen waje. Jiya Laraba an ajiye wata babbar motar dako da wasu manyan kwantenonin dakon kaya biyu a tsakiyar wata gada da ta hada Venezuela da Colombia ranar Laraba da kuma sojoji dauke da makamai da ke sintirin a wurin don tisa kayar duk wani yankurin tsalla iyaka. Amurka ta yi alkawarin taimakon agaji da dala miliyan 20 ga Venezuela ciki har da abinci da ake bukata sosai da kuma magunguna, amma shugaba Nicolas Maduro yayi watsi da taimakon yana ma cewa Venezuela ba kasar mabarata bace, bayan haka wannan zai ba sojojin Amurka damar mamaya. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana sa ran ayyana nasarar murkushe daular 'yan kungiyar ta'addan ISIS a cikin mako mai zuwa. babu wanda ya yi tsammanin za a iya yin haka cikin sauri. Abinda Trump ya faɗa wa mambobin kasashen da ke yaki don murkushe ‘yan ISIS kenan a wata ganawa da suka yi jiya Laraba a birnin Washington. Jami'an tsaron hukumar tsaron Amurka da ta binciken sirri sun yi imanin cewa kimanin mayakan ISIS 1,500 har yanzu suna wani yankin ƙasar Syria, amma sun yi taka tsantsan wajen bayaninsu a makon da ya gabata. Jami'an sun bayyana cewa faɗan da aka yi ya yi zafi, sun kuma yi gargaɗi cewa haɗakar dakarun da ke yakin na fuskantar tarko a kan hanyoyi da kuma unguwanni. 'Yan kungiyar Taliban da shugabannin adawan ƙasar Afghanistan sun kammala wani taron samar da zaman lafiya na kwanaki biyu a Moscow a jiya Laraba, inda duka suka ayyana cewa janya dakarun da Amurka ke jagoranta na da mahimmanci wajen samar da zaman lafiya a Afghanistan. A wata sanarwa da suka fidda kafin fara taron, ta nuna cewa taron sun amince da su goyi bayan tattaunawar kai tsaye da Amurka ke jagoranta da 'yan kungiyar Taliban don cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin Afghanistan wanda ya kwashe shekara 18 ana yi. Ofishin jakadancin Rasha a birnin Kabul ya ce wasu 'yan Afghanistan da ke zama a Rasha ne suka shirya tattaunawar, kodayake wakilai sun yarda da cewa gwamnatin ƙasar ta taka muhimmiyar rawa wajen shirya ganawar. Tawagar 'yan kungiyar Taliban su 10 daga ofishin kungiyar da ke Qatar sun halarci taron a ƙarƙashin jagorancin babban wakilinsu Sheikh Mohammed Abbas Tanikzai. Dambawar siyasar jihar Virginia ta ƙara tsananta jiya Laraba yayin da wasu zarge-zarge suka taso akan wasu manyan shugabannin jihar biyu a yayin da kujerar gwamnan jihar Ralph Northam ke fuskantar barazana saboda wani hoto da aka fidda mai alaka da wariyar launin fata. Babban lauyan jihar Mark Herring ya faɗa jiya Laraba cewa ya taɓa shafa wa fuskarsa jar hoda don ya yi kama da wani babban mawaka baƙar fata na ƙasar a wani bikin raye-raye da aka yi a lokacin yana da shekara 19 da haihuwa yana kuma jami'a. Wannan hali ya nuna cewa matsayin matashi ina da rashin sani da kuma tunani akan yadda abin da zan yi zai iya ɓata wa wasu rai, a cewar Herring.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yayin da a duk faɗin Najeriya ake shirye-shiryen tunkara babban zaɓe mai zuwa, wasu yankuna a jihar Zamfara dai abin da ke gabansu shine neman mafita daga matsalar 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane. Murtala Faruk na ɗauke da cikakken bayani.
Matsalar tsaro da ke ci gaba da addabar al'ummar jihar Zamfara na saka shakku da tababa a zukatan wasu jama'a dangane da yiwuwar gudanar da zaɓe a wasu yankunan jihar. A baya-bayan nan ma wasu mahara ɗauke da bindigogi sun kai hari a garin Ruwan Bore da wasu ƙauyuka da ke makwabtaka a cikin ƙaramar hukumar mulki ta Gusau, inda suka kashe akalla mutane 14 ciki har da yayar jagorar 'yan takarar gwamnan nan na jam'iyyar APC su 8 da ake kira G8, wato Sanata Kabir Garba Marafa.
To ni Abdullahi Tudu Rabi'u muna da zanne sai da muka ga babura sun hidari ile kawai suka zo kai magari kewaye kawai shike na kawai suka kama halin mutane kuma suka dawo kuma suka tasa magari wuta. To sauran jama'a ta wasu sun tsere wanda Allah alƙwanan su sun kashe shi kuma duk dukiyar mu duk sun kone ta kakaf ba abun da muka yi tare shi duk sun kone haji kuma nan da sati daya da juma'a kuma sun zo sun kashe mutum 9 yanzu kuma ga mutum 14 nan sun kashe.
Wannan matsala dai ta raba dubun dubatar jama'a da muhallansu a jihar, lamarin da ya sa wasu suke ganin da wuya zaɓe ya yiwu a wasu yankuna musamman wuraren da matsalar ta fi kamari.
Gaskiya tsakani da Allah ɗan jihar Zamfara shi ba ma zaɓe ba ne gaban shi. Duk abin da gwamnati za ta yi mai na anshi da na cewa zan yi mai da alƙawarin kaza, wallahi tallahi ɗan jihar Zamfara ba shi yake buƙata ba. In dai ba masu anshin shata ba ne masu bin 'yan siyasar nan suna ba su talau da kwabo, su ɗaya za ka ne suna magana, amma wallahi mutumin kawai na rantse da girman Allah bai son magana siyasa, wallahi tallahi. Don haka mu muna kira ga gwamnatin tarayya ta ɗaukar ma jihar nan mataki na soja ko na rana ne dan jihar Zamfara ya samu zaman lafiya.
To sai dai a nata ɓangare hukumar zaɓe ta ƙasa a jihar ta ce tana haɗin gwiwa da haɗakar dukkan jami'an tsaro domin ganin an gudanar da zaɓe a dukkan yankunan jihar. Garba Galadima shine shugaban sashen wayar da kai da fadakarwa na hukumar zabe a jihar ta Zamfara.
An shakta hanyoyi, misali fitowa da wasu wurare inda su masu gudun hijira za su je. Misali a dauki wata gunduma haka, a ce to wannan gunduma za mu aje jama'anmu waɗanda za su zo da rijista da ita wannan na'urar tantance kadida, sai a zo nan wajen a kada kwalaya.
Matsalar kalubalen tsaro na ci gaba da uzura a jihar ta Zamfara a daidai lokacin da ya rage kwanaki 10 kacal a soma gudanar da babban zabe na shekarar nan ta 2019. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
A gaida Murtala Faruk Sanyin nan. Hukumar yaki da cin hanci ta Jamhuriyar Nijar, wato Halsiya, da takwararta ta Najeriya, wato EFCC, sun rataba hannu akan wata yarjejeniya a yau a birnin Yamai da nufin farautar mahandama a kasashen biyu makwabtan juna. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Lura da yadda mahandama dukiyar jama'a ke amfani da hanyoyin ƙasa don ɓoye abubuwan da suka wawure a kasashensu na asali, yasa hukumar Halsiya da EFCC kulla yarjejeniya wacce a ƙarƙashinta Najeriya da Nijar za su yi aikin haɗin gwiwa da zummar tunkarar wannan kalubale, in ji shugaban hukumar EFCC Ibrahim Mustapha Maku.
Yawanci suna kawo dukiyan na jama'a da ake satowa neighboring countries ana boyewa, kuma sometimes yanzu don mun rufe airport namu mutum ba zai iya zo ba, yawanci suna shigo da shi ta cikin border. Mun riga mun alertin duk custom officers, immigration officers, all the borders. Wasu sai su zo su kalbi passport na Niger, sun kama mutum Niger. Mutum zai zo ya zana business nashi, ya yi kasuwa, ya yi gidaje, har ya yi mata, zai ma bi mantar Najeriya, ba su muke nan ba badala. Barayin da suke satan kudin jama'a su kawo a nan ma akwai Nigerians da suna nan suna Najeriya din. To in akwai irin wannan shirin, muna so mu haɗa kai don ba taimakon juna aikin ba zai nisa ba.
Shugaban hukumar yaƙi da cin hanci ta Halsiya mai shari'a Abdulrahman Gusman ya bayyana cewa yarjejeniyar hukumomin biyu za ta yi tasiri sosai a yakin da suka kaddamar da barayin dukiyar jama'a.
Mun wani biyu muna bincikenmu, akwai abubuwan da dole sai mun tayi Nigeria mun binciko su. To yanzu da an kai sinyen protocol da nayi waya kadai ba sai na rubuta da na mushi waya shi sai ya dauki matakai ya bani information kin da nake so.
Kamar yadda gwamnatoci ke ƙara tsaurara matakan dakile hanyoyin cin hanci, haka suma mahandama dukiyar jama'a ke kokarin bullo da dubarun kaucewa dukkan wani tarkon da aka dana. Sabili kenan shugaban Reshen Transparency International a Nijar, Mamman Wada, ke gargadin mahukunta.
Masu irin wannan mugun aiki su ma ba jahilai bane, masana ne sosai, suna da ilimi, suna hada kansu da su da mutanen banki da su da waɗanda suka kware ga shari'a, suka san yadda dokoki ke taya, wato za a gwada musu ma yadda za su koyi abin da jama'a wanda ba za a gani ba ko ai bincike.
Rahoton Transparency International na shekarar da ta gabata ya saka Nijar da Najeriya a sahun kasashen da suka yi wani dan karamin hoppasa akan maganar yaki da cin hanci, yayin da kungiyoyin cikin gida ke kallon dalilan siyasa a matsayin wani tarnaƙin da ke hana wa jami'an yaki da cin hanci motsawa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ashe gari ɗin dai da ƴan sanda rigima ba ta tashi, yanzu ƴan sanda su kama shi, in ya yi ba'a su kera shi, in kuma ba mu sa'a su kulle shi.
To na kike a gaida Sulaiman Mummuni Barma, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogo muke cewa karfe 10:14 na yamma. Yanzu muke samun labari, Brigadier General Sani Kuka Sheka ya yi ritaya a yau din nan. To in Allah ya kai mu shirin na dare za mu kawo ƙarin bayani. Yanzu dai ga shirin na gaba.
Masu sauraro, barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makon da ya gabata mun tattauna akan ciwon suga da yadda alamomin cutar suke. A wannan makon kuma za mu yi magana ne akan matakan da ya kamata masu fama da ciwon su rika dauka domin kare kansu daga wasu matsaloli da ka iya tasowa. Ciwon suga ciwo ne da ke bukatar mai dauke da shi ya rika kula da kansa, kama daga cin abinci da ke gina jiki da kuma kula da gwajin jini da shan magani akan lokaci. Muna tare ne da likitan da muka tattauna da shi a makon da ya gabata, wato Dr. Ahmad Sagir. Likita, barka da warhaka.
Barkanmu.
Makon da ya gabata mun danyi tsokaci kuma mun yi bayani akan ita wannan cutar ciwon suga, amma zan so ka dan ƙara tunasar da mu dan ƙarin bayani akan ita wannan cuta ta ciwon suga.
Kamar yadda muka yi bayani, shi ciwon suga ciwo ne da wanda ke da shi ciwon suga da ke jininsa ya fi adadin da ya kamata yana jininsa a kowane lokaci. Kuma idan bai sha magani ba ko kuma bai magance ciwon nan ba, yana iya kawo masa illoli da yawa a jikinsa, daga kai har ƙasa har ƙafan mutum, ko ina ma a jikin mutum ciwon nan yana iya tabawa.
To likita, wani irin nau'in abinci ya kamata mai fama da ciwon suga ya rika ci ko kuma ya kauracewa?
To maganan abinci, zaki ji a da mutane da yawa sun fi sanin cewa, zaki ji ana cewa wadda ke da ciwon suga kai ya ci shinkafa, kai ya ci wannan, kai ya ci wancan. A yanzu nan ilimi da ake da shi game da ciwon suga yanzu nan shine ana iya cin kowane irin abinci, face su abincin kwalba kamar su lemu haka da suke da yawan suga, ko kuma suga zalla, ko duk abin da dai ke da suga zalla a cikinsa ba a son shi mai ciwon suga ya ci abincin. Su lemu, su coke, su fanta da sauransu ba a shawarce wadda ke da ciwon suga ya ci irin abincin nan. Amma kowane irin abinci bayan haka, kamar su shinkafa, su tuwo haka, su wake, duk abinci dai da ka saba ci a gida kana iya cin sa in kana da diabetes. Amma abin da ya kamata a lura a nan shine, ya kamata mutum ya duba yawan abincin da yake ci. Bai kamata a ce yana cin abinci da yawa fiye da yadda yake jikinsa ke bukata ba. Kenan ya saba cin abinci kaman a ce da yawa sosai, sai ya raba shi zuwa kashi biyu, haka ya rage da yadda yake yawan abincin da yake ci. Kuma sai maganan gishiri a abinci, domin shi wanda ke da diabetes ana tunanin yana da zai iya kamuwa ma da ciwon hawan jini, saboda haka ana son ya rage cin gishiri. Ba a ce kai ya ci gishiri ba sosai, amma ya rage cin sa gishiri a abincinsa. Sai na uku kuma abinci mai maiko, fat. Ba a san wadda ke da ciwon suga yana cin abinci mai maiko, fat, kitse sosai sosai, ya rage cin abinci mai kitso. Sai wajen nama, ba a ce ka a ci nama ba, amma duk wadda ke da ciwon suga ya rage cin nama. Mun fi son a ci kifi akan nama. A takaice dai, yana iya cin abincin da ya saba ci a gida amma zai rage yawan abincin, sai ya rage cin gishiri, sai ya rage cin abinci mai kitse sosai, sai kuma kifi akan nama.
Na'am. To likita, yaya ma ake jinyar shi mai fama da ciwon suga?
To shi mai ciwon suga jinyar shi zai danganta ko yana kwance a gida ne ko yana asibiti, ko yana kwance a asibiti ko kuma yana gida. Mutane da yawa da suna da ciwon suga shekaru da yawa basu ma san suna dauke da ciwon ba, kuma suna iya kina iya ganin su suna da ciwon suga kuma ba abin da ke damun su, kawai dai an diba jinin su an gwada shine kuma an ga ya haura, in ba haka ba suna iya tafiyar da kowane ayyukan su na yau da kullum. So duk wanda dai yake zaune da wanda ke da tare da ciwon suga ya kamata ya nuna masa cewa yana tare da shi, kuma in matarsa ne ko ƴan uwansa ne su bashi taimako da yake so wajen irin abincin da yake son ya ci, da kuma su na tunatar da shi yana shan maganinsa. Sai kuma ana son kuma wanda ke da ciwon suga, musamman ciwon suga ya yi kwana biyu haka, ana son in zai yanke kumban shi ya sa ido sosai, in ma da wadda ma zai iya taya shi yanke kumban ya fi kyau, domin suna iya jiwa kansu ciwo ba su ma san sun jiwa kansu ciwo ba, kuma shi ciwon ba magance shi ba a san da shi ba zai iya shigar da su wani hali. Saboda haka ana son wadda ke tare da su shi ne zai taya su yanka kumba, don koda ya ji musu ciwo zai iya san cewa fa akwai ciwo a wajen da aka ji.
Na'am. To likita, idan mai fama da ciwon suga bai sha magani
maganinsa a kan lokaci ba, yaya zai yi?
To, in bai sha maganinsa yadda lokacin da ya kamata ba, kawai sai ya sha shi lokacin da ya zo ya samu zai sha magani, amma sai a yi kokari a kiyaye kada abin da ya sa bai sha ba lokacin da ya wuce ya sake faruwa kuma. Ba wai a ce dan baka sha na safe ba ko na dare ba sai ka hada na jiya da na yau ka sha a lokaci ɗaya, yana iya haifar da wani matsala daban gaba ɗaya.
To likita, wani muhimmancin motsa jiki yake daga masu fama da ciwon siga?
Motsa jiki yana da muhimmanci sosai ga masu ciwon siga, domin yadda muka yi bayani a makon da ya wuce, mun faɗa cewa waɗanda suke da kiba sosai suna iya kamuwa, sun ma fi kamuwa da ciwon siga. Saboda haka shi ma a ciwon siga ɗin, duk wanda ke da ciwon siga in ya motsa jiki, kenan siga da ke jikinsa da suke da ɗan yawa a jikinsa, jikin zai amfani da su. In jikin ya amfani da su, kenan zai ɗan rage yawan siga da ke jikinsu. Kenan kuma idan mutum ya sake motsa jiki, ya rage nauyinsa, shi ma yana taimakawa wajen rage abin da muke kira insulin resistance, yana taimakawa a wajen. Kuma in ya motsa jiki, zai ga bukatun maganin da kuma allura, wanda ke akan allura ne zai ga yawan shan magani zai ma ragu. Ya kamata ma a nan faɗa cewa ba wai kowa bane ma da ke da ciwon diabetes, musamman type 2 diabetes. Dan na yadda na faɗa a mako da ya wuce, akwai type 1, akwai type 2. Shi type 1 maganinsa daban, da yawansu allura ake ba su, allura na insulin. Su wanda suke da type 2 diabetes kuma, su ana iya farawa da magani, akwai kwayoyi da ake sha. To amma wanda zai sa ido ya ga ya rage irin abincin da yake ci, ya daina shan siga, ya daina shan su lemu haka, ya sa ido sosai, ya rage yawan abincin shi, zai ci shinkafa, ya samu shinkafa a hada da alaiho sosai sosai haka, ko wake da alaiho haka, kuma ya sa ido yana motsa jiki. To akwai sashi musamman da suke da ciwon siga, da in ka gwada sigan su kaga ya haura, kuma ka ce musu su je su motsa jiki, kuma su kiyaye irin abincin da suke ci. In suka je suka dawo, sai ka ga ma siga ya dawo daidai akan motsa jiki da abincin da suke ci.
Wato ba su ma bukatar magani?
Ba su, yes, a lokacin ba su bukatar magani.
To likita, dazu a bayananka ka yi maganin jin ciwo yakan kawo matsala idan ba a san an ji ciwon an dauki mataki da gaggawa ba. To me ya kamata masu fama da ciwon siga su yi idan suka ji rauni?
In suka ji rauni, ya kamata duk wanda yake da ciwon siga bai kamata ya zauna a gida yana shan magunguna a gida ba, ya kamata ya je asibiti dai, domin a tabbatar yana da ciwon siga, sai a sa shi akan magani, kuma a bashi duk gargadin da ya kamata a bashi game da shi ciwon siga. In suka ji rauni, kamata yayi nan da nan su sanar da asibiti da suke zuwa, domin a sa ido a yi ta wanke rauni a ga har sai ya warke. Dan ba a wasa da rauni, aka yi wasa da rauni yana iya kaiwa ga har ciwon zai ki warkewa. So once suka ga dai sun muddin suka ga sun ji ciwo, ya kamata su sanar da likita da yake kusa da su, domin a sa ido wajen ganin cewa raunin ya warke.
To likita, menene illar ciwon siga idan mai ita baya bin ka'idojin likitansa?
Ciwon siga yadda muka ambato mako da ya wuce, kuma yadda muka ambato yau din nan, mun ga cewa shi ciwon siga yana iya shafin ko ina barnin sashin jikin mutum, daga kwakwalwa yana iya sawa kawowa shanyewan sashi ɗaya na hannu, stroke kenan. Yana iya sa ma mutum ya makance baya gani, kuma yana iya kawo heart attack, yana ma iya sa ya samu hawan jini, yana ma iya sa kodan shi ta daina aiki yadda ya kamata, yana ma iya sa kafafuwansa su kumbura, da akwai loli dai da yawa da shi ciwon siga da yake iya kawo, kuma musamman ga wanda bai shan maganin shi, su ne wayannan illolin suka fi damun sosai sosai, kuma sun fi tsanani ga wayanda ba sa shan magungunansu. Saboda haka, bayan tunda mun ga irin illoli da ciwon siga yana iya kawowa, ya kamata duk wanda ke da wannan ciwon siga, idan likitocinsa suka bashi shawara, gargadi da suka bashi, ya tabbata yana bin gargadin, kuma ya tabbata yana zuwa asibiti akai da kai, ana duba shi, ana duba yawan sigan, ana duba magunguna da yake sha.
Masu sauraron mu, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka, tare da ni Hauwa Umar. Yanzu kuma kai tsaye zamu je domin ansa tambayoyin da kuka aiko mana. Wannan yace, assalamu alaikum filin lafiya uwar jiki, dan Allah ina so likita ya min karin bayani me yasa idan mutum yana zazzabin malaria sai ya sha fansida, sai zazzabi mai zafi ya kara zubo masa maimakon ya dauke, menene bambancin su da Coartem? Daga Alhaji Mele Yusufari, jihar Yobe. To likita gare ka.
To shi malaria da kafin yanzu shekaru da suka wuce ana amfani da fansi da ayi maganin malaria, amma shi kwayan cuta da ke kawo malaria in yanzu ya gane yanayin fansi da har ya kai ga cewa koda ka sha fansi da baya ma aikin, baya kashe kwayar cutar da ke kawo malaria kuma. Shi yasa ko ka sha fansi da zaka ga ba zaka warke ba. To shi Coartem kuma shi bambancinsa da fansi da shi magunguna biyu yake da shi, yana da artemether yana da lumefantrine. So yanzu a maganin malaria ba amfani da magani ɗaya, kuma magani biyu ne ake hada su a cikin kwaya ɗaya ana haɗewa, domin in kwayan cutan ta san wannan maganin wancan zai kashe ta, shi yasa shi ne bambancin su.
Ta wasu sauraron mu da fatan kun ji, kuma da fatan za a yi amfani da irin shawarwarin da likita ya bamu ga masu fama da ciwon suga. Duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
Dr. Ahmad Sagir,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake fatan mu kasance cikin koshin lafiya.
Babu ai hoje da ke mata ku ne ke laiya uwarki.
Toma da lagai da Hawwa Umar, yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo musu wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar email.
Sabon mu na farko ya fito daga Lawal Sani na Kawu Daura, yace assalamu alaikum muryar Amurka. A yau zan yi kira ga 'yan ashaba da ke karamar hukumar Daura, musamman masu daukar dalibai 'yan makaranta, cewa su rage daukar dalibai 5 ko 6 a babur guda, sannan kuma su rage mugun gudu da suke da waɗannan yara domin kaucewa faruwar hadari kamar yadda yake faruwa a baya. Domin ni ga nauni ba ji yau ba, domin ko a yau ma na ga hadarin 'yan ashaba da ya faru a daidai makarantar mata da ke kan hanyar Katsina. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Abubakar Kawu Girgir, ya ce hukumar EFCC ta Najeriya da kuma abokiyar aikin ta ta jamhuriyar Niger, wato Halsiya, hakika wannan amincewa da kuka yi domin yin aiki kafada da kafada abu ne mai kyau. Muna fatan wannan matakin naku ya zama sillar murmushin hanci da rashawa ga kasashen biyu. Amin. Sai kuma da ƙarshe muna tafe da sakon daga Ahmadu Abasha Mashina jihar Yobe, ya ce salam biye Hausa. Ba shakka kalaman da ƙungiyoyin agaji na duniya daban-daban waɗanda ke zaune a jihar Borno a Najeriya suka yi na cewa mayakan Boko Haram sun sake kwace ikon wasu garuruwa a jihar Borno, abin tashin hankali ne da firgici kwarai. Muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen 'yan Boko Haram a jihar Borno, ya kuma kawo mana dawamar zaman lafiya. Amin summa amin.
To madalla a gaishe ka, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku shirin na ƙarshe, labarai a takaice.
Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce babu wata hujja da za ta sa wani kwamiti mai ƙarfi a majalisar dokoki ya yi bincike a kan kuɗaɗensa. Babu wani ɗan siyasa da zai fuskanci haka. Wannan shi ake kira cin zarafin shugaba. Abin turne kuma hakan na wulaƙanta ƙasarmu. Martanin da Trump ya maida kenan jiya Laraba a lokacin da wani ɗan jarida ya tambaye shi akan matakin da kwamitin binciken sirrin majalisar dokoki ya ɗauka na binciken kuɗaɗensa. Sojojin Venezuela sun toshe wata muhimmiyar hanya a iyakan ƙasar don hana shigo da kayan agajin jin kai daga Amurka da kuma wasu ƙasashen waje. Je Laraba, an ajiye wata babbar motar dako da wasu manyan kwantenonin dakon kaya biyu a tsakiyar wata gada da ta hada da Venezuela da Colombia ranar Laraba.
To madalla a gaishe ki. Masu sauraro, anan muka ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma anjima dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Za ku iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Wato ta adireshin mu na boyhausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Hadiza Kyara ta gabatar da shirin da kuma Julie Lance Gresham wadda ta hada shirin da ma Teddy wanda ya taimaka mata. Sai kuma injiniyan mu na yau Chang. Nisar fil hashin gumel ke cewa sai anjima, yanzu kuma sai a gyara zama domin ga Daula da Amina dauke da shirin yau da gobe, shirin matasa.